بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا غنم mun zo ƙarshen bayani akan abin da ya shafi al-i'tikafi, ko muna da sauran darasi a ciki ko mun ƙare shi? Shine ma za a fara babin ne za a shiga, amma mun tabo kaɗan daga cikin abin da ya shafi i'tikafi a cikin babin baya. Hadisin Abi Sa'id al-Khudri yana so ya kawo da bayani akan abin da ya shafi daren Lailatul Qadri, amma sai ya shigo da bayanin akan abin da ya shafi i'tikafi, ko kaɗan. Da haka yau za mu tashi babin babul i'tikaf. Mara yace babi yana bayani akan abin da ya shafi i'tikafi. Mamaran i'tikafi lugatar abin da ake ta i'tikafi a yare, ko aka fassara shi da Hausa kenan a yaren luga, shine lazumu shay'un wa habsa nafsi alaihi, mutum ya lazamci wani abu kuma ya dakatar da kansa ko zuciyarsa akan wannan abin kadai, ba tare da ya rarraba hankulan shi gurare daban-daban ba. Yanzu ka ga baka cikin itikafi, sai ka tafi da program da yawa, kana so ka je can, ka je gurin aiki, in ka fito akwai zuwa gurin kasuwa, za ka biya gurin ware ma akwai kaza, za ka yi kaza. To idan kana itikafi, gaba ɗaya ka lazantar da zuciyarka da rayuwarka ne akan zama a cikin masallaci. Duk wani abin da zake a ran cikin masallaci ne kawai. Shi yasa Allah ya kawo bayanin mutanen Bani Isra'il bayan an gama tsallake su daga ruwa, suka tarra mutane ya kufu na al'asnam lahum, wasu mutane sun kafe a wani gumaka nasu, daga ce ya Musa inji Allah na ilahan kamalamu aliha, mu ma ka kirkiro mana wa Allah man kamar yadda wancan suke da Allah da su lazabta yi suna bauta. Ce ka innakum qaumun tajhalun, lalle ku kina akwai jahilci tare da ku. Yanzu nan Allah ya nuna muku aya kiri da muzu, ya halakar da Fir'auna da tsallaka, kuma kuke neman wani Allah ba shi ba. To da haka itikafi shine lazamtul masallaci, ko lazamtul wani abu idan ka dauka a yaren luga. Itikafi shar'iyya a luga, a yare na shari'a, shine al-maqamu fil masjid, mutum ya zauna a cikin masallaci da suffa ta daban, dan ada kai ba ake yi ma a cikin masallaci, wannan garin fassa, wancan garin fassa. Kamar misali, yanzu ka ɗora sange a kote guda kana nan ciki, dan kar wani ya zo ya ce ma wai ni yaya ne wannan abun, ba a shiga wata hira ta duniya, sai ka ɗan kewaye kanka, saboda ka lazamci ibada, ka yanke alaka da kowa sai da Ubangiji subhanahu wataala. Haka malamai sun yi bayani akan hukuncin itikafi. Ibada ce shar'iyya wanda Allah ta'ala ya sanya manzansa sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar a cikin watan Ramadan a lokuta daban-daban, ya yi a gomar farko, ya yi a gomar tsakiya, kuma a ƙarshe ya bar duniya yana yin itikafi a gomar ƙarshe. Sannan kuma wasu malamai suka ce shi da mustahabi ne, ba wajibi ba ne, abu ne wanda an so musulmi a ce kai kokari a rayuwarka, dai a ce kana yi shi.
dan baka samun cikakken imani sai ka lazamci ibada ta wajibi da sunna da mustahabi. Kala kace wannan me ya ce mustahabi ne kace akai mun tunda mun furilla mun kare wannan me ya sunna ne akai mu da muka yi wajibi ai mun kare da sunna a ka lazamci duka ibada ta wajibi ibada ta sunna ibada mustahabi ya yi kokari ka lazamce su dan baka san da wacce ce Allah zai yarda da kai ba baka san da wacce Allah ta'ala zai shiga da kai aljanna ba ubangiji ta'ala ya samu dace da haka itikafi yana da fa'ida sosai wani abu ne wanda mutum yake daure zuciyarsa zuwa ga Allah ba wata daya dal ibadar da zaka samu wani haske a cikin zuciyarka ka ji ka dan faru ga ubangijinka kamar ka shiga itikafi da haka kowa ya kamata ya tanadi kamar yanda yanzu ana tanadin abin da zai bude baki mai dadi da abin da za a rika shan ruwa mai kyau kai iko kai kai tana da zaka samu kai itikafi a gobar karshe na watan Ramadan idan kana aiki ka nemi hutu yasa kasashe da dama idan aka ce gobar karshe ta zo kasashen da suke da musulunci na da kari ana bada hutu ne ko kuma nan sai sallar kirista ta zo a bada hutu na kwana nawa goma amma ta mu in ta zo a ce kwana daya ko da lalle da kadai har
so biya shekara
ne hagin har sai so biya shekara kana ji an ce ka sallah yake ce amma an dora makan kristanci kuma an ki fadi ba ma gama duka sallah ta musulunci nawa ce yanzu a Nijar sallah azumi
sallah
azumi sallah laya da ɗaya suke da gaba ɗaya ba na difa malam mustafa Allah saka mishi da alheri ya ai da baka saka fadi ba kada fadin babayi
wanda shi ke wani wanda bai
da fadin babayi ka Allah ka kara ba mu inci a kasa mu muna kasa ma mun zama kaman bayi Allah ka aga zamana to mu ga hadisin da Aisha ummul mu'minin صديقة بنت صديق رضي الله تعالى عنها تأتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه na Aisha ubangiji ta'ala ya kara mata yadda hadisi ne Imam Bukhari ya wuto da shi tace lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin itikafi a gomal karshe na watan Ramadan har sai da Allah ya karbe shi kuma bai koyi da shi wayan tadihu ta hatadu yi kokari ka bai Allah kwanakan nan guda goma gaba daya masallaci zaka sha mamaki zaka je zaka samu kyaukyawal zuciya nutsuwa cikin zuciya kai shekarar ka ba gaba da sai ka ji ta a cikin bonus duki Annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikafi ne a cikin gomal karshen watan Ramadan har sai da Allah ya karbe shi sallallahu alaihi wasallam sumai itakafa azwajuhu min badi sannan matan suka ci gaba da itikafi ba ya rasu matan manzo Allah suka yi itikafi gomal nan gaba daya ta karshe watan Ramadan yadda Allah tabbata a gare su a wallafazi tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya takiyu fi kulli ramadan yakan yi itikafi a dukkan watan ramadan fa iza sallal ghadata idan zai shiga itikafin yayin da ya sallaci asuba ta ranar daren 20 da a ce ko ko daren 21 daren 20 ko ko daren 21 ne
a ranar 20 daren
20 yau wannan shine bahaushe an yi gomal farko an yi goma ta biyu tuttub to kenan yanzu kwana goma ya rage kenan ranar daren 21 ne ai in kuka lura hadisin da muka karanta a baya yana yin a goma tsakiya ne kenan sai ran daren 20 da ɗaya zai huta sai aka nuna mishi a'a tazarce da ranar kadarin yana gaba ba haka muka karanta hadisin ba yace kuma duk wanda ya itikafi tare da shi inda yana lalubar daren kadarin to shi ma ya zarce saboda an nuna mini a ran da zai daren zai zo na mance amma akwai wata alama da na gani shine ina sallah a cikin tabo da ruwa ruwa wani sahabi yace sai gashi a wannan daren 21 kuma manzo Allah yayi sallah an yi mabakon ruwa sama ta kaso kasa ta yi tabo yaga manzo Allah yayi sallah da asuba amma ruwa da tabo na sauka kenan mu gane ran daren 21 sai yayi sallar asuba a gurin da zai yi tikafi a masallacin in ma yazo ya kwana in ma ya budu budu dai sallar asuba dai ta yi maka a wannan inda zaka yi tikafin manzo Allah na gama sallar asuba sai shiga gurin itikafi dama yakan sa abu ga mishi kaima ne wata irin haka wani dan tanti wani dan tanfal wani dan sangi haka mai dan duhu misali to yana gama sallar asuba sai shige gurin itikafin sa kenan wannan hadisi na gaya mana lokacin shiga itikafi di yadda zaka yi sallar asubahi a masallacin zaka yi itikafi yana gama sallar da a makanahu alladhi atakafu sai yazo ya zauna a gurin da yake itikafi a gurin mun fahimci wannan abin da zamu dauka a wannan hadisi itikafi sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kwadaita da al'umma akan ta kuma yana da fa'ida sosai babbar fa'ida mai itikafi zai yanke alaka ne da bayin Allah ya ƙara daura alaka shi da ubangijinsa wanda kai mai itikafi kamata ya kashe waya kiran sai zama tunu da ruwa ne a soban kaza ko a kamun abincin sai ya gaji amma kai na itikafi kai ne Facebook kai ne YouTube kai ne shiga TikTok kai ne a ai gara huto ma eh mana dama abin da ake so a samu kadaituwa ne a kullu alaka da ubangiji subhanahu wataala to kai kaje kuma kana ta alaka da yan duniyar yanar gizo kaga an samu matsala kenan mutum ya kadaita da ubangiji shi ya samu jin dadin ganawa da Allah wallahi mutum yana jin dadi a itikafi ina rarata muku saboda ni na shaji wala zaka ji wani irin jin dadi a cikin zuciyarka in ka shiga itikafi ka ji ma baka ji gulma ba bai da mutane da kai ba baka kalli tsalaci ba a gani baka ji haushin wani ba baka ba wani haushi ba kana masallaci karatun alqur'ani zikiri kuma ga sallah bata barinka kafin ka da kamata sallah kana cikin sahuda ma Allah ya ku dadi akwai nishadi a cikin zuciya tunani mai kyau yake zo maka dan ka mai itikafi yana da falala mai yawa kuma bakon Allah ne ka san ku haƙi ne akan wanda ba koyi girmama shi ko an ce ma shi itikafi bakin Allah ne Allah kai ka zama bakon shugaban kasa ma ya rike zama ne to bakon Allah ne mai itikafi bakon Allah ne yana samun karramawa daga Ubangiji subhanahu wataala dan ka itikafi sunna ne wanda ba soke ta ba tana nan har tashin alkiyama shi yasa matan manzon Allah suka ce annabi na yin itikafi jina na Aisha har sai da Allah ya karbe shi kenan ba tsaida ba ko bai ba da bace masukiya su kuma suka yi kwanci ne matan suka ci gaba da itikafi su ma har sai da su kuma zuwa ga Allah har yau kenan ibada itikafi tana nan kuma lokacin shiga itikafi lokaci ne gashi an gaya mana bayan sallar asubahi duk inda zaka yi itikafi kai sallar asuba a gurin sai mu ji hadisi na gaba ko ubangiji hadisi na Aisha na son ka magana da Allah lokacin sai yake magana kai itikafi ne wa antum aqifuna bil masajid me bayan ayat wala taqrabuhunna ayat bayan menene ne karshe dai Allah ta'ala yace kada ku yi kaza a lokacin da kuke itikafi wala tubashiruhunna nake tsammani ko makamancin haka wa antum aqifuna fil masajid ba za ku tara da iyalanku lokacin da kuke itikafi a masallaci me itikafi bai tara wa da iyali bai zuwa saye da sayarwa bai zuwa koge da mara lafiya bai zuwa jana'iza to kaga ibadar da aka ce an dauke maka jana'iza kai ka san girman ladanta ai ba na wasa bane dan ka diba ladan da ke cikin jana'iza idan aka sallah da kai ka samu kiradi idan ka je aka binne ka samu kiradi biyu sabe suka ce mai kiradi manzo Allah ce wani tarin lada ne wanda yake girman dutsen uhudu wasa ne to amma sai aka ce zaman ka na itikafi yayi mai mutu da kaje wanda ya je gaida mara lafiya yana tattaki ne a bisa katangar aljanna har ya je ya dawo amma sai aka ce maka zaman ka na itikafi yayi mai mutu akan wancan ba sai ka je ba a sai itikafi akwai fawaid masu yawa a cikin sa. Allah madaukakin sarki ya ba mu iko aiwatarwa.
Kun wallan kenan kawai itikafi a azumi ne kada yake.
Ba sai azumi ba. Yayi farala azumi saboda samun ribantal daren Lailatul Qadr kana shirye, ya same ka kana zare. Ba gafala ba wani abu ne. Kana yin shi ba itika, amma akwai sabanin malamai cewa koda ba cikin Ramadan bane ya kamata in zaka itikafi a ce ya fi kamala a shekara da azumi. Ka sutura dukkan nau'in ibada kenan. Ga zikiri, ga azumi, ga sallah, ga karatun Qur'ani. Ko ba cikin watan Ramadan bane ya kamata a ce ka dauki azumi in zaka itikafi. Amma dai na cikin watan Ramadan sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ya mutu akan ta kuma tun sun ci gaba da sahabbai. Amma haka ma kana itikafi ba cikin Ramadan ba. Amma dai malamai sun kai sun kawo suka ce cika shi dai ko ba Ramadan bane a ce akwai azumi a bakin ka. Ya fi samun kamala. Hadisi na gaba an Aisha radiyallahu anha annaha kanat turajjilu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya ha'idun wa huwa mu'takifun fil masjid wa hiya fi hujratiha yanawulaha ra'suhu. Wannan hadisi na Aisha yana ba mu wadansu darussa akalla guda uku. Tace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana meko kansa ta caje masa, kuma ga ta a lokacin da suke caje mishi kai tana cikin jinin haila ne, kuma shi ku a lokacin yana cikin itikafi ne, kuma tana daga cikin gidanta. San gidan nan Aisha ko kaman daga taga ne, sai ya bude taga sai ya meko kansa ya dashtarce mai kai tana cikin gida, shi kuma itikafi yake. Sannan kuma lokacin ta shirce mai kai din ma ita tana cikin jinin haila, shi kuma lokacin itikafi yake. Wannan kaga kalubalantar Yahudawa a cikin addinin su, mace in tana haila ba a kusantar ta, ba a cin abincinta, ba ka ma zo da rabe ka. Mu addinin musulunci kenan ba haram bane, har manzo Allah na bada kanshi ma a sharce, mai sharce kuma haila take, shi a lokacin ma a cikin ma itikafi yake. Wannan kaɗan daga cikin darasin da ke ciki. Tana daga cikin gidanta sai ya meko kansa ya tsarce masa. To kai ba ma yi jigafin ba, an yi ana tsarce ma kai. Shi ne ni abin tambaya, an yi ana tsarce mana kai ba ma yi jigafin ba, kun san muna rage zaman cikin aure fa. Wani abin ba a yi a gaban yara sai zama kamar rashin kumya ne saboda rashin sanin me aura. Balantana ka auro mata guda biyu ko uku, ka zo ka yi dai shan bursalan ka haɗa su guri guda. Wanda take so ta yi wani abin da musulunci ya yarda shi ba za ta kadi ba hutsara a gidan nan mun samu 'yan duniya. Ko ba haka ba? Ta kama da sabo abu mara kumya, kadi ba gaban mutane ta mishi kaza. Daga zo ne, wanda ta fito daga ɗakinta, wacce ta fito cikin naman falo guda ne, ka zo ka sumbaci guda. Anya. In ta sumbace ka? Dole wani ɗabi'a ta Hausa gaskiya sai mun barta mun ɗauko ta addini. Bai dace a rage mata ɗaki guda ba. Gida guda. Ko gida ne ya kamata kowace a mata kewayen dare wanda a iya yin abu a ragowar wacce ba ta sani ba. In kuma haka ba to kai ba za ka bata hanyar aure, ita ma ba za ta baka ba. Haka in yara sun ɗago ya kamata gurin yara daban, gurin ma'aurata daban. Haka rayuwar talauci ba akwai addini ba baya buƙatar talauci, kun gane ko? Wallahi Allah bai buƙatar talauci Allah. Kawai da ka leka wanda ake wata rayuwa a talauci za ka ga addini bai santa ba wannan. Me yasa yanda aka tsara addinin musulunci bai kamata a samu musulmi da talauci ba? Har yanzu ƙasashen musulmi su suka fi kowace ƙasa arziki a duniya. Allah ya ba mu wanda mai addinin ne sosai. Amma sai a samu mutum ɗaya ya zo ya taushe arzikin mutum dubu aƙalla. Su suna cikin wahala, shi yana ƙiba yana ƙata wuya. Wallahi shi yasa aka halatta zakka a amshe ta a gurin masu hali, a ba wanda ba su da na cikinsu. A addinin musulunci kai shugaba kai ya kamata ka ciyar mutane abinci, ka ba su ruwan sha, ka kawo musu wutar lantarki. Amma mu ina Allah sauke mu wai naka ne ake so a ɓaci. To wannan rayuwa ba haka musulunci ya ce ai ba. Da kuka diba tsarin da Allah ya yi wa musulunci da kuma ƙasashen musulmi, tsari ne wallahi wanda kowa zai ji daɗi. amma rishin biyayya ga Allah wai yanzu ma kun san me saka samu sauki sauki wallahi wannan sunnati da ake tarayawa da sallama haba iya ba sosai baka bambanta sallan malami da jahili je ka kauye ka gani mana ko akwai bambanci za su muku zaman kauye bane da malamin kauye da ladanin shi da wanda yake har sarkin maka dan garin sallan sai iri daya ce
shap shap
to yanzu aka samu yara suna dabbaka sunna manyan ma suna dan ya da girman kai suna dan bi shine wa Allah yake hudo mana arzikin man amila salihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'minun Allah ya ce falanu yanahu alkawarin Allah ne duk wanda yake aiki mai kyau shine aiki da alqur'ani da sunna ko namiji ko mace in dai yana mai imani da Allah Allah ya ce wallahi Allah zai da rantsuwa yace sai na rayar da su rayuwa mai dadi wannan dan sakin da muke gani yana dan zawa har muka kori barayin mu masu jankun ne faransawa ai wannan sallah ce da ake kulawa sosai eh mana da sallah ba kowa ta dama ba ai azumi ma sai ya ga mutun ya girma sallah in mace ce sai an mata arami in ba mata arami ba ruwan da sallah balle azumi amma yanzu azumin litinin da alamis kai saboda ma addini ya shige mu wallahi wata mace za a gani da mash akan ta amma tana azumin litinin da alamis waccan mashkin aqida ce wanda aka dora ta kai ba san haramun bane za ga yaro da zulu amma yana azumin litinin da alamis wannan dai kushkin da ya bai san haramta shi ba haka da yake ga rayi to aikin na dagari shi yake ba mu jin dadi yawa mu dage mu nanace Allah ya alƙawarin duk mai aiki kyaukyawa a rayuwar shi Allah ya ce wallahi zan bashi rayuwa mai dadi Allah ya dai rantsi to Allah ko bai rantsi ba ai magana shi gaskiya ce wannan azumin billahi hadisa ومن أصدق من الله قيلا فلا نوي أنه حياة طيبة الله يقول والله سيدا لا يشرى يوم الدين كم وارا نجد أنهم أجرهم بأحسان ما كانوا يعملون زام باسو لا دنسو دم في كوتة توا سبب أبن سكي أي كتابة وانا قديسي مجاك وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان abinda Aisha take so ta ga yana annabi sallallahu alaihi wasallam yana bukatar asharce mai kai amma sai mai ga kanta ta ga asharce mai ni ko take asharce mai kai din ko lokacin kuma yana ba cikin jinin biki ne da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama baya shiga gida in ya itikafi ga gidan shiga masallaci amma bai shigo a gidan sai da wata hajjatan lil insani bukata irin ta dan adam ai ba sai an zana ba ko dan yana da bukatu kamar nawa akwai shiga ban daki ko dan yin wanka dan yin dahara dan yin kaza kaza da sauransu ne baya shigo gida sai da wata bukata irin ta dan adam ta dole wanda dan adam bai iya rayuwa sai da ita ci da sha da kuma shiga ban daki kenan mai itikafi koda masallacin liƙe yake da gidan shi ba zai shiga gidan ba sai da wata bukata mai tsanani irin shiga ban daki haka da sauransu wa fi riwayatin a wata riwaya ummu Aisha tace anna Aisha ta qalat na Aisha ta ce inni kuntu la adkhulu baita la adkhulu albayta illa lil hajat na kasance in ina itikafi ba na shigowa gidana sai da wata bukata tace wal maridu fihi kuma a gidan wa akwai ma marar lafiya amma ba na shigowa gidan shi fa ma as'alu anhu ko da na shigo gidan akwai marar lafiya ba na tambayar yaya jikin wane illa wa ana maratan sai ina cikin tafiya kun fahimci abin ba ta tsaya mata assalamu alaikum to ya jikin naka kawai tana ta tace ya jiki shike da tsayi gaba an fahimta eh ke da gawa da gaskiya ce wanda take sama sama ik nake shigo gida mutuna da Aisha inni kuntu na kasance ba na shigowa illa lil hajatin sai da wata bukata kuma wal maridu fihi fa ma as'al arhu a cikin gidan ma akan samu wani lokacin ne ina itikafi a masallaci ga gida na akwai mara lafiya in na shigo gidan dan bukatar ba na tambayar kaka jikin ma sai a tahiye illa wa ana marata shi ne malamai suka ce kenan bai kamata mu yi itikafi je gidan mara lafiya ba ko da zaka tambaye kaka jikin sai dai kawai tambaya haka ta abin nan sama sama wannan hadisi abinda zamu dauka a cikin shi shine an hana ba hana mai yake cewa ba mai itikafi ya bada kanshi mata shi ta wanke mishi ba ko kuma ta sarce mishi kuma babu lahi me yake cewa mai itikafi dan mace tana jinin biki kuma mata shi jinin haila ko jinin biki mata shi dan ta taba jikin shi yana itikafi wannan ba matsala wannan na nuna itikafi baya kasancewa sai a cikin masallaci. Dan haka manzo Allah baya ganin caja kai da sharce kai ya isa ya fito, shi yasa yake cikin masallaci amma sai mai kan nashi a sharce mishi. Mai itikafi ba zai fito daga masallaci sai da wata bukata mai muhimmanci. Babu lahi mai itikafi ya fito da wani bangare na jikin shi ko ya fito gaba ɗaya ma daga masallaci. Amma tunda kaji ana babu lahi, ai he in akwai dalili ko ba a kawo kana itikafi sai ko ma bakin kobar masallaci can waje ka zauna kana neman labari. Bai yi ba. Tunda kaga a fita a sharce kai ko a wanke shi abu ne mai muhimmanci, amma tunda manzo Allah ya samu a iya yi mishi yana daga masallaci sai yake ba da kan ai. Kana bai kamata ka wato sai dalili. Haka nan kuma idan mutum ya fita ban daki ko wata bukata so ake ya dawo daga gawawa, kakka tsaka ce bari mu sha iska, bari tsaya a wannan inuwar dan huta daga wani shiga masallacin, ya dawo daga gawawa. Dalili me yasa? Ga Aisha ta shigo gida dan bukata da mara lafiya a gida, amma take gaida shi tana tahe. Wannan ke nuna ana so da gawawa ka dawo kenan, ba kowane uzuri zai isa ka tsaya sakan guda ba. Sakan guda baka da incin tsayawa a wata masallaci sai da dalili. Mun fahimci wannan? Allah ya gane da mu. Hadisi na gaba, an Umar bin Khattab radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah inni kuntu nazartu fil jahiliyya an atakifa laylatan wa fi riwayatin yawman fil masjidil haram. Sayyidina Umar ne Allah ya kara masa yadda ya zo ya ce ya manzon Allah, ya ma'aikin Allah, ni a zamanin da ana cikin jahilci nayi alƙawari tsakanina da ubangijina zan yi itikafi dare guda. A wata ruwaya zan yi itikafi wuni guda amma a Ka'aba a cikin haram. Yayi bakance ko yayi alƙawari, Allah ko ya ce mu'mine su ne masu suka bakance ko yubuna bin nazar wa yakafuna yawman kana sharru mutatira. Yazo yake neman fatawa gurin manzon Allah, ni a zamanin jahiliya ashe akwai wadansu nau'in ibada wanda a jahiliya ma ara yasu musulunci sai yemi sai ya tabbatar da su. Shi yasa mu ba mu sani cewa idan mun gane sunna ba duk abin da muka tura za mu watsi da shi ba, za mu tace ne, mu tace wanne ne sunna ta biyar da shi. Akwai sabuwa da mun tarda da malamai da iyalan kare sun yi riko da shi a gargajiya, to ba dan mun gane sunna ba kuma sai mu watsi da duka. Mu tace mu dauki wanda ya tabbata mai inganci a cikin sunna sai mu yi watsi da wanda bai inganta ba. Yanzu misali da muka tashi iyaye da kakannin iyayenmu, da in aka yi sallar jami'a masallaci in kun zo sai a halafin jami'i ko gaga da fahimta ta zo ta sunna sai ake ganin kai wannan ba su gane ba ne kawai, sai ga ana ta rigima ma gaga da kuma abu ne wanda ya tabbata a cikin sunna, kamata a da sunna su yi riko da wannan. A hirkinka indai an barka a masallacin da kuke jami'i na kamsa salawat, masallacin da yana da malami na ratibi yana da mai kiran sallah, sai aka barka sallah, to idan ka zo an gama sallah baka da incin kuyi jami'i da wai. In kai jami'i kaga haka shine daidai, to ka zo da bid'a. Abin da ya fi dacewa ka koma gida ka yi sallah ka, ai wannan zai kwankwasa zuciyarka gobe ka dage kana barka. Akwai falalaha yin sallah a masallacin da ka saba sallah. Kalkita a duk masallacin da ya ne barin ya zama na idan zo na an kare akwai wancan nan a rayi karfe 12:40 ai wancan karfe 1:30 ake wancan karfe da akwai falala akan yin sallah a masallacin da ka saba yi. Shi yasa ana barin ka sallah a nan gurin ka tafka asara wallahi. Kake zaman zaka riski falalar da zaka samu dan ka je wuri da wuya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata tafiya da shi da wadansu bangare na sahabbai suka je sulhu sai aka dan dakatar da su. Suna zuwa an gama sallah a masallacin Madina. Yin sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falalarta ya kai linki ne akan sauran masallatai. To mu samu dai fatawa daya. Ha? Na Madina. To na Madina muke magana. Na Makka fa?
Na Makka da ni.
Dubu da?
Dubu da ni.
Aga da rawai ilimin nan suna kausa. Alhaji Allah saka da alheri. Dubu da ni. Idan kai sallah a masallacin harami na Makka, in kana so ka samu falala da lada irin wannan to sai ka yi so dubu ɗari, raka ɗaya ta can so dubu ɗari. A shi yasa dole Allah ba shi hali gaskiya Umar na rika ɗan tattaka ana zuwa aikin hajji ya zo a taka. Wallahi akwai falala. Manzo Allah ya ce ku je ku sai umra kafin lokaci ya zo a hara ku. Ba an taɓa hara mu ba? Lokacin corona ba a hara ba? Annabi ya yi gaskiya mana. duk dubu ɗarin da ake samu wannan wannan shekara ba a sami ta ba to da Madina fa dubu nawa kaga duk fallan da ke da kai amma manzo Allah sai ya ce sahabban nan kowa ya koma gida ya salla shi ina ba mai suka ce inda akwai fa'ida akan jami'in shi annabi da sai zo ta da mu ba shine babban limamu da ba eh zo ci to sahu baya kuma to gaskiya abin da ya fadaci da sunna in an barka sallah a musallaci ko kai ta ka kai kadai ko kuma kowa ta gida kuma zuwan gida shi yafi muhimmanci ka koyar ba saba garin kana sallah gida ba nafila ba sai ka zo kana aisa ce ba wallahi an ce wallahi bari nake kaga sun san dai ka samu matsala ko samu matsala shi yasa sabai da an barka jami'i za a gara maka jaje ana asha kai ashe sallah aka barkato Allah kiyaye gaba ko ga an ji an sallama maka a gida wani ashe sallah aka barkata ka to sannan mu gobe ka da dawo ka dauki mataki mana amma mu jami'in wani ya shiga yana gizo ma zage gaskiya kai bari in ci gaba da harkar wazar kina da wannan saboda wancan masallacin Aisha sai kai ta bagin matsala ne ai ka bata da an yi kiran sallah kai zuciyarka ta koma zuwa ga masallaci mu dawo magana sayyidina Umar ya zo cewa manzo Allah nayi alƙawari a jahiliyya zan yi itikafi dare guda ko wuni guda a masallacin harami qala sai manzo Allah ya ce fa aufi bi nazarik je ka cika wannan alƙawari ya tashi daga Madina ya je Makka dan ya cika alƙawarin Allah wuni daya ko kwana daya kilo nawa kilo 428 ko ina ji in ban manta ba to kaga wannan manzo Allah ya ce sayyidina Umar ya je ya cika shi yace a wata ruwayar ba an bace yawman wala laila ba dare ko shi dai kawai ya ce itikafi ya alƙawari zai yi manzo Allah ya ce je ya cika wannan yana nuna akwai wajibcin cika alƙawari idan mutum ya ce bar insha Allah suna ta shiga itikafi to akwai buƙatar ka cikawa Allah wannan alƙawarin ko da ma lokacin da mutum ya alƙawari yana halin kafirci ne yanzu yana musulmi akwai wajibcin cikawa kaga lokacin da Umar ya yi rami yana kafiri an ce musulunci yana goge laifin da mutum ya aikata kafin ya musulunci da gobe to wannan ai ba laifi bane wata harka ce ta karuwa shi yasa abin yawa da aka shi manzo Allah shi je ka cika shi alƙawarin ina fata mun fahimci wannan kuma ya halatta mutum ya yi itikafi dare daya ko wuni eh in kai kwana goma ba samu iko kokari ko dare daya da wuni dai kaje kai idan ka shiga da asuba ka wuni daren nan ya same ka halo da asuba kuma in kai sallah sai ka tafi ka ko da kwana daya ne ban ta katar ko kwana ko kai biyar ko kai bakwai ko ka cika gaba daya ya da farla kenan mutum ya yi kokari a cikin kowane Ramadan ko baka samu kwana goma ba ko da na kwana daya hikkin din nan da yi kokari kai tunda ya tabbata sayyidina Umar ya nemi fatawa gurin manzo Allah ya ce mai je ya cika kage ya taso daga garin Madina tafiya irin ta da wata nawa zai saboda itikafin kwana daya fa kilo 420 da wani abu saboda itikafin kwana daya aka yi kilo 400 da kamar daga aje wajen kusa ma dago dan aje a cika alƙawarin itikafi ka san wannan ibada ba ta wasa bace nawa za a kishi kwana nawa za a yi guzurin nawa za a dauka tafiya irin ta da aragumi ana zuwa haka azawwa dan kaga mu ibadal fa ina ganin muna dauke ta da wasa ka je ka yi itikafi na kwana ɗaya ka yi tafiya kilo 400 da yanzu da mota ma hanya mai ta ga hawa saboda itikafi Allah sauke mu ji hadisin daga ba hadisin Safiya bintu Hayy radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutakifan bil masjid فأتيته أزوره ليلا فأزرته ثم قمت لأنقلب فقام معي يقلبني وكان مسكنها في بيت أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي فقال صلى الله عليه وسلم على رسولكما إنها صفية بنت هيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني كبت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا وأنا صفية ترى لك سكين أمهات المؤمنين أنت يهودي أنت قلت ترى لك سكين كبيرة تا يهودا وزال الله يا أوليتا إن أنت هذا ما تقول لك سكين من يماتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كون مسلما وما تقول لك سكين أمهات المؤمنين من تتروي تو حديث قال لي بذا كده من وانا نحن حديث ما تم من زال الله سكين بكاوشي tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wata yana itikafi a masallaci ko masallacin manzon Allah kusa yake da gidajen shi amma ba dukan matan shi kenan ba wannan su matan suna unguwa daban kamar ita wannan Safiya tana can wani gida mai nisa aka ce gidan Usama ko bin Zaid hibbu rasulullah ibn hibbi an san waye matsayin Usama shi dan bawa ne yancacce na manzon Allah shine Zaid bin Haris manzon Allah yana son su kuma yana son baban shi yasa abu da yawa iya gagara masu aika shi ce Usama zai kai magana wata rana ma wata bakureshiya ta yi sata za a yanke wata hannu sai mai yasa suke ganin ka a ce alkabila kureshawa masa dan fartun mu a ce an mishi wannan ai to zarta ne a gare mu ce wa za a mishi magana ya ce a sa Usama inda yaje ya ce ya rasulullah ai wannan wanda ta yi sata nan inda akwai wani dan abin da za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakatar shi ya ce kai zaka zo ka nemi ceto a cikin hukuncin Allah kai zaka zo ka nemi beli a cikin hukuncin da Allah ya ce ai Usama ya ce sai daji ina ma uwata ba ta aihe na ba wallahi yanda ya ga manzon Allah ran shi ya baci kamar yanzu in kuna mulki da naku ya samu matsala sai a turawa wani ya magana ce wannan namu ne ya ga kira daga ta sama kulululul sai wannan ba a sake shi a ce dako shi kenan an kare amma manzon Allah ya ce ina yace wallahi anna fatimatu bintu muhammad sarakat da ce fatima diyar manzon Allah ta yi sata annabi ce wallahi zan katse mata hannu ba sani ba sabo ke Usama bin Zaid shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hannun shi ya bar tutar la ilaha illallah tuta ta musulunci gaba da ta duniya a hannun shi kuma ya ran shekara 20 da wani abu 25 har ma suke ganin gasu Umar gasu Abubakar bayan ya rasu kace Abubakar ga manyan mutane wani yaro karimi a ce kuma shine jagora na yakin tutar musulunci gaba daya Abubakar yace wallahi bazan kwace tutar daga hannun wanda manzon Allah ya barwa ita ba duk da yaron sai shine komandan yaki ke jagoranta tunda mazala bashi da lafiya sun fita suka yi dako a bayan gari wajen kwana uku suna son su ji me zai faru wata rana yazo gaida manzo Allah yake mishi wasiya yake shaho kanshi duk da haka ba su dai sai da manzo Allah suka ce yaro suka dawo shine mai ake gani ya kamata a ce ai a amshe shugabantun tuta arshi Abubakar yace ina yace sai ya bai rakiya ma shi yana kan doki Abubakar yana kasa saboda shi manzo Allah bai tuta to wannan an ce wannan Safiya tana gidan shi ne saboda amincin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa kenan ita dakin ta sai aka bar shi a can wasu malamai suka ce kuma gidan shi ya gada shi ya zauna a gidan kusa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar gado ba shi sai shi ya suke cewa wai sai da Abubakar sun kwace gadan su Fatima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk annaba ba sa duke su ba ta gado bace komai nasu ba gado bane ba sa barin gado na dukiya to an ce wannan gidan da Safiya ke ciki bayan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi wannan Usama shine ya zauna a gida shi ya gaji zama a gidan shi sai ake cewa gidan Usama to mahallar sha da ita wannan Safiya tana gidan manzala ne wani gida daban ba a nan inda sauran gidajen shi ba kaga kenan ba laifi bane kai mata waccan tana ta unguwar ko waccan tana waccan wancan gegira amma laifi ne kai mata ka zo dai shan bursalan mata biyu tura shan bursalan ka sa mata uku kowace ta taho ta tararu wannan watan tararu watan gaskiya wannan ba karanta wa addini bane gaskiya al'ada ne wannan cicikiya ka gani wasu hudu ba za ka gani rakos ana ta cin juna kullum wannan yaro ya ga uwarsa ta tararu watan ita ma an harare ta kaga dole yaron ma a tashi babu jituwa ya kamata a diba wannan matsalar gaskiya bai dace ba ta take cewa ta zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani dare ta kai mai ziyara ashe ya hadu ta in kana itikafi ma take ta kai maka ziyara ko ta yi dahuwa mai kyau ta kawo ma ta tace fadatuhu har ma na dan hira tare da shi idan manzo Allah da yaga ta zo ta kai mai ziyara sai dan kebace a gefe masallaci shi da ita ka dan tattauna ya rute mai zan koma tace faqama ma iya sai manzo Allah ya tashi tare da ni ya kalliba ne dan ya raka ni ya kalliba kenan dan yayi mini rakiya saboda dare da ita mace ce yanzu ta kama ziyara kuma duhu ya shiga ka san ku da babu lantarki ko babu lantar kaga rubuk ne wani yaro a kashe kauye wai ya ga dare yayi bai gaske wata ake ayi kufur ya haka ake kullum eh shi bai so ba abu ta ke irin nagarin su ne sai mama ayi kufur a gani to sai manzo Allah ya ga akwai duhu sai ya tashi dan ya raka ta ya dauke mata kewa saboda tausayi irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana maskanu ha fi bait Usama bin Zaid lokacin gidanta yana can gidan Usama bin Zaid fa marra rajulani min al-ansar sai manzon Allah ya tar da wadansu mazaje guda biyu daga cikin yan garin Madina sai ya ga manzon Allah nan tare da wata mata a cikin duhu falamma ra'aya rasulullah da sai ga manzon Allah ne tare da wata mace asara afil mashi da suna ta yi a hankali yanzu suke gaugawa dan su wuce su manzon Allah da matan nan go to sai annabi ce kaga wannan saurun da su kar wannan matsala ta biyo baya فقال صلى الله عليه وسلم ان الله تي على رسلكما كاي كاي كدا عرب يسوك ما قال سوري انتي من الله يسوري يتي مسو سي يتي كدا كتا كتسيا سي كما نو سي يتي انها صفيه بنت حيي wannan mata da ku ga muna tare da ita ku kalle ta mata ta ce safiya me فقال سبحان الله سكت كاي سبحان الله يا رسول الله كاي اي لا اي كا وتا هكا سبحان الله يا رسول الله ai ka fi karfin haka fa qala sai ce inna shaytana ni na san ma kirsin shaytan dan shi shaytan yadiri min ibnu adam yakan yawo a jikin dan adam ne madarar dam yawo irin yadda jini ke yawo a jikinsa wa ne kibta an yakazifa fi qulubi kuma sharra na ji tsoron wannan saukin da kuke kun gane da wata mata a cikin duhu shaytan ya jefa muku wani sharri ku zargi annabinku da wata mummunar magana kuma Allah ya halaka da ku dan ba kowa zaka zarga ka zauna lafiya ba yo ko dan uwanka musulmi fa idan ka zarge shi da abin da bai yi ba Allah ya alƙawarin kai kafin ka mutu sai an zarbe ka da abu in ka kuskura ka zo cikin mutane kawa wannan dan uwanka sharri bai yi ba to kai ku kafin ka mutu wannan aikin sai ka yi shi haka manzo Allah ya faɗa sai dai in ka tuba kuma ka nemi yahima to ina ga kuma a ce su zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wadawa ce ina jin tsoron shedan mugu ne shi kuma shedan yana da iko ba ku iya hana shi kamar da za ka yi hana jini ya yawo a jikinka to haka ba ka iya shaidan ya shige ka ba ka iya hana shi ya shige jikinka ko ya shiga cikin zuciyarka ko ya baka wata shawara ko ya baka wasi-wasi wanda yake mara kyau to ina jin tsoron kai ya jefa muku wani wasi-wasi ku yi mummunan zato ga annabi ku kuma ku halaka wa fi riwayatin a wata riwaya ta ce annaha ja'at tazuruhu fi itikafi fil masjid ta zo dan ta ziyarci manzon Allah itikafin da yake a masallaci fil ashr al-awakim min ramadan a cikin goma karshe ta ramadan fatahaddasat indahu sa'atan sai ta zauna ta yi hira tare da manzon Allah wani dan lokaci ya halitta mai itikafi a kai mai ziyara amma ba a dauko mishi hira kuma ta gunwa ko hirar siyasa ko hirar abin da ba abin kirki ba wallahi malam ana dawafi zaka ji mutane suna hirar gunwa ana dawafi kaga mutun musamman malam Bahaushe mugu ne wallahi mutun yana dawafi ba neman yardan Allah gurin da Allah zai karba addarka a gindinka a baka rike gulma kuma wallahi saban Allah a garin maka bala'i ne sabai ba sai ya zama maka ba akwai sabai da an ba su aikin gwamnati a garin maka sai wallahi ba sai su kawai in sun zo kafa kafa suke so ta saboda saban Allah a cikin garin maka idan kai daya to a inda ba maka ba sai kai 70 irin shi zunubi shi zai kai wa daya sai suna jin tsoron zama a maka dan kan saba wa Allah to mutum a gindin Ka'aba yana dawafi kuma yana yi da mutane ko yana gurma mutum a farfajiyar Ka'aba sai ya ce wallahi tallahi ya cuce ka ya wallahi nan da shekara biyu wani ba Allah irin mutanen mu ne ko dan Najeriya ne ko dan nan ne na gan shi na sai da musu na ce mishi wannan musu ai yanzu musu yana ne ai yanzu na ce na san halin ku wallahi yanzu za ku ba mutane aka ce wallahi tallahi alhaji wannan na kirki ne ai ba za a yi haka ba ai ba wallahi ina zauwa na bude har yanzu ina ba sai da shi yayi rantsuwa da Allah kuma a farfajiyar Ka'aba kuma yayi tuta akan abin da bai saka karan ya karya ba kudin a baka dubun shi ma ne to kaga saban Allah a Makka ya fi saban Allah so 70 a wani guri in kai kwara daya yasa sabai ina ba sa iya rasa zama tiya ba sa iya zama a garin Makka to shine ta ce ta zauna tare da manzon Allah fa ta haddasa inda hu sa'atan ta yi hira da shi dan lokaci kadan su maqamat sai ta tashi tanqalibu dan ta koma fa qama nabi sallallahu alaihi wasallam ma hayi kalibu sai manzon Allah ya tashi tare da ita dan ya rakata hatta idza balagat babul masjid sai da sai kai kofar masallaci inda babu Ummu Salama daidai kofar gidan matar shi daya wanda ake ce da ta Ummu Salama ai kowa san ta ko summa zakarahu bi ma'anahu sai ya ambata hadisin da ma'anar shi kenan a nan gurin a gamu da waɗannan mazajen sai sai kai shi da mata a cikin duhu sai sai kama gauga manzo Allah ce ku dakata kun ga wannan matar da ku gan da ita mata ta ce sabiya ce a'udhu billahi ya rasulullahi me ace a'a wallahi shi dan mun gudi shi kuma yana da ikon yawo a jikin ku kamar yanda jinin ku yake yawo na ji tsoron kai ya sa muku wani abu na tunani mummuna ku halaka shine malamai suka ce wannan na nuna duk abin da kaga mutane suna hama su zarge ka to ka waye musu kai kalkabar mutane kullum wanda kake tare a cikin duhu da ko ga nayi kazan nan kaza ne yasa ne ko diyanka kalkabar su a cikin duhu ko matanka wani mutum yana ganka da mutunci kawai sai ganka kana tare da wata mace da ko gaisa muna nan aka ce mace wannan yaya ta ce ko kanwa ta ce ko diya ta ce ko jika ta ce haka ake kenan kaga babu wani tsaro da zai zo mishi ba a saba ganin katirin jamus ba sai a ganka yake ce wallahi na huto neman gore ne wata ta gore na rasa aka ce sai an zo nan gurin abin da ya kani ke nan gore ko wani ashirin da zai sayan magani Allah saka da alheri duk da haka dai wai kamar kaka da dalili ne kenan yanzu mutum dai wani tunani dai ka rage mai dai sharrin shi da abin da ake so rage a mutum sharrin shi ma ba za Allah ai ko sai da ko kasa yarda amma dai ya rage musu sharrin shi da ne Yusufiya sun santa amma sai sai da mata safiya yace ku kalle ta fa inna safiya bintu yayi mata ta ce wance yalwa ne eh ita ce kage kakkabar mutum ya kai ga zargin eh wani abu wanda zaka huta shi daga cikin zargi wannan shine abin da addinin musulunci yake so ka guji abin zargi amma kalka yi gudun zargi mun fahimci wannan duk abin da za a zarge ka kai gudun shi kakai amma shi zargin kuma kalka yi gudun shi sai kar in yi kaza a zarge ni a'a in dai wannan abin shari'a ta ce ayi to ishi a zarge ka amma duk abin zargi to kalkai duk abin da za a ce Allah wadare ko kuma a zarge ka kalkai gurare ne mutanen banza aka san suna zuwa gurin to kai karkaje ce da larura eh karkaje dan zuwan ka kai abin zargi shi kuma so ake a guji abin zargi amma kawai wani tafiya ya kama ka kazo ka wuce da wani ya zargi ka oh shi ya sani kuma wannan kalka kasa wuce gurin kamar wannan ya bada misali akwai mai sai da magani wanda galibi ana samu a mugun guri tudun Jamus rishin lahiya sai kama ka ko ya kama wani to kage ba za ka yi gudun zargi ka ki zuwa sayan magani a gurin ba kake je ka sau kai akwai abin da kai ka ba abin zargi kai ba shine ya zarge ka amma haka nan kawai ka tashi yawo za ka je marshi kai ka tashi tudun Jamus ko a ganka a kofar mas take ko ina ne mes ko wani guri na ja'ire ko wancan bakin me ake ce mata wajen bakin fanto suna abin da a ganka da dai ya sha kwana sai mas ka guri ko to kaga kai ka zaba kanka duk duniya ba inda ka je mas sai can guri kai wani guri mana amma a gama kai ce ah wallahi na so ne dan yi mas shaka a anan ka gani ko to shine kai gudun abin zargi amma ka kai gudun zargi akwai tsaron lokaci tsaron lokaci goma ya kare
lokacin sallar isha ne ya kamata a gyara
kekenan sai mutsara tunda babu aikin haji ne za mu tashi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته